This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da sake kasancewa masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na dare. Yau Talata 11 ga watan Yuni shekarar 2024. Bayan labarin duniya zamu kawo muku wata tattaunawa akan muhimmancin tasirin aikin da wato yajin aikin da kungiyar kwadugon Najeriya take tafiya da zimmar nema wa ƴan ƙasa ƴancin su. Bayan nan kuma zamu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bamban wanda Ramatu Garbaba ba za ta gabatar. Zuwa can an jima kuma zamu bude muku layin waya ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar a yau ita ce shin yajin aikin da kungiyar kwadugon Najeriya take tafiya zai kai ga cimma bukatun su na mafi karancin albashi? Lambar wayar da za ku kira ita ce 1-202-980-6850. Kada ku manta sai kun danna alamar plus kafin ku jero lambobin. Yanzu ga Hafiz da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Malawi ya ce mataimakin shugaban kasar Solos Chilima matarsa da wasu mutane takwas sun mutu a lokacin da jirgin sa ya hadari a wani daji a ranar Litinin. A wani jawabi da ya yi wa kasar ta kafar talabijin a yau Talata, shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya ce tawagar masu bincike da aikin ceto sun gano tarkacen jirgin da ke kusa da wani tsauni a dajin Chikangawa na Malawi. Ya ce babu wanda ya tsira. Chilima mai shekaru 51 da haihuwa a duniya da shi da sauran mutane suna cikin jirgin sojoji da ya tashi daga babban birnin kasar Lilongwe. Da misalin karfe 9:17 na safiyar jiya Litinin da ya nufi birnin Mazuzu da ke arewacin kasar. Lokacin da mummunan yanayi ya hana shi sauka a filin jirgin saman Mazuzu, an umarci jirgin ya koma babban birnin kasar, jim kaɗan jirgin ya ɓata. An samu Hunter Biden da laifi a kan dukkan laifuka guda uku da ake tuhumarsa da suka shafi sayan bindiga ƙirar Revolver a 2018, lokacin da masu gabatar da ƙara suka ce ya yi ƙarya a kan takardar sayan bindiga ta tilas, inda ya ce baya amfani da ƙwayoyi ba bisa ƙa'ida ba. Masu taimaka alƙali yanke hukunci sun samu Hunter Biden da laifin yin ƙarya ga wani dillali mai sayar da bindigogi wanda yake da lasisin tarayya na saida bindiga, inda ya yi da awar ƙarya a kan takardar sayan bindiga, inda ya ce baya amfani da ƙwayoyi kuma bai mallaki bindiga ba bisa ƙa'ida ba na tsawon kwanaki 11. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau Talata cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa na tsagaita wuta mai matakai da dama a Gaza, kuma Hamas ce kaɗai har yanzu ba ta amince da shirin ba. Blinken ya shaida wa manema labarai a Tel Aviv cewa an samu ƙuri'a kowa banda ƙuri'a ɗaya, kuma Hamas ce zai rage wa Hamas ko za ta ci gaba da wannan shawara ko a'a. Blinken ya ce kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani ƙudurin doka da Amurka ta zartas na neman Isra'ila da Hamas su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Ya bayyana a fili kamar yadda zai iya zama abin da duniya ke nema. Blinken ya faɗa a yau Talata cewa goyon bayan da aka samu alama ce mai ƙarfafa gwiwa, amma ya ƙara da cewa abin da ya fi dacewa yanzu shi ne magana daga Gaza da kuma daga shugabancin Hamas a Gaza. Gaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada buƙatar samar da kariya ta sama da sake gina tsarin makamashin ƙasar, yayin da yake magana jiya Talata a wani taron sake gina ƙasar da Jamus ta karɓi baƙunci. Zelensky ya ce dakarun Rasha sun kai hari kan kayayyakin makamashin Ukraine tare da kai har-har da jirgi mara matuƙi da makamai masu linzami da suka lalata rabin ƙarfin makamashin Ukraine tun lokacin sanyin hunturu. Ya ce bayan shekaru biyu na yaƙi, sojojin Ukraine sun nuna kare kansu a fagen daga da kuma shiga tekun Bahar al-Aswad. Zelensky ya ce babbar damar da Rasha ke da ita akan Ukraine ita ce fifiko a sararin sama, baka yi mai linzami da ta'addancin bama bamai ne ke taimakawa sojojin Rasha su ci gaba da dannawa ta ƙasa makamin kariya ta sama shine amsa labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC jelitinin sabon firaministan kasar Haiti da aka zaba Gary Conwell ya sha alwashin gano waɗanda suka kashe jami'an yan sanda uku a kasar a jawabinsa na farko a hukumance ga al'ummar kasar bayan an sallame shi daga asibiti Conwell ya yi magana game da sabon tashin hankali da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro uku sannan ɗaya ya bace lokacin da gwamnati ta samu cikakken iko dan dauki dukkan matakan da suka dace dan nemo masu aikata laifuka duk inda suka boye dole ne a kama su a yi musu shari'a tare da yanke musu hukunci kamar yadda doka ta tanada ranar Lahadi ne aka sallami Conwell daga wani asibiti dake babban birnin kasar Port Au Prince bayan shafe dare yana jinyar wata cuta da ba a bayyana ba
Abaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kamar yadda mai yiwa ba za a rasa ji ba a farkon shirin. A wani gutsurin na tattaunawar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Comrade Ibrahim Mahmud. Tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya a Najeriya wanda suka sha gwagwarmaya da kungiyoyin NLC da TUC a baya Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo wanda ya wakilci magidanta da kuma barista Amina Umar Hussein a game da batun mafi karancin albashi a Najeriya wanda gwamnati da kungiyar kwadugo suke ci gaba da kairuwa rana a kai Mahmud ya fara da Comrade Ibrahim inda ya masa tambaya cewa me yasa kungiyar kwadugo take tafiya yajin aiki al'amura su gurgunce rayuwar ƴan ƙasa ta shiga garari amma kuma a cewa ƴan ƙasa ake nemo wa ƴanci sai ya ce
su kungiyar kwadago duk inda suke dama bukatun ma'aikata suke karewa kare wannan ƴanci na ma'aikata da bukatun su dole wani irin tsari ne kamar na mage da bera gwamnati kullun so take ta shaƙe wuyan ma'aikata shi kuma ma'aikaci so ike a bashi daidaito na abin da ike na aikinsa kuma kullun gwamnati in ka zo kana neman haƙƙinka particularly irin wannan na neman ƴancin dadin albashi ko sassauta wani abu ba yadda za a yi gwamnati a lokaci guda ta ce gashi
kana maganar ma'aikata amma wani lokacin sai mu ji kuna tsallakawa kuna cewa ai hatta ƴan ƙasar ma neman musu haƙƙi
ma'aikaci yadda ka gan shi gaba ɗayan abin da ike da shi kasuwa ike zuwa idan ya zo kasuwa ko ai ya zo wajen jama'a ma'aikaci ba shi da ko kobo a bankinsa in ka ba shi albashinsa yanzu kasuwa zai je kai shi ya ba mai shinkafa dama ya ci ba shi ya ba mai ruwa ya ba mai sabulu ya ba mai mangyada haka kudin ma'aikaci
dan haka gwagwarmayar kai tsaye za a iya cewa ta shafi
ai ta shafi kowa shi yasa sai ka ji waɗansu waɗanda ba aka ba su mummunar fahimta sai a ce ai ma'aikaci su suna ne a Najeriya sai a ce maka ai ba su kai kashi ɗaya ba to idan ba su kai kashi ɗaya ba gwamnati ai ba za ta iya tafiya ba sai da su
malami Yahaya Shu'aibu Ungogo gashi Comrade yana cewa gwagwarmayar nan da sunan ma'aikata ne amma abin da yasa ku ƴan ƙasa kuke shigowa waɗanda ba ma'aikata ba saboda tasirin yadda shi ma'aikaci yake sarrafa abin da ake bashi a matsayin albashi irin waɗannan yajajen aiki tunda da sunan ku ake yi wani irin tasiri suke musamman mu dauki wanda aka yi baya bayan nan dole tana ƙasa tana dabo cewa an dakatar za a ci gaba da tattaunawa na tsan kwanaki biyar kana daga bisani kuma in an cimma matsaya shikenan ko ba a cimma matsaya ba watakila za a dora ne daga inda aka tsaya wani irin tasiri yake ku a wurin ku magidanta musamman waɗanda ba ma'aikata din ba misali in ka dau
buɗaɗɗiyar fassara ta kwadugu sai ka ga cewar mai sai da albasa ma dan kwadugu ne mai tattasai dan kwadugu ne jartai dan kwadugu ne so kowa da kowa wanda yake iya sarrafa wani abu ya siya ya siyar ko ya aikatar da wani abu dan kwadugu ne wannan zancen cewar ƴan kwadugu su kaɗan ne wannan magana ce kawai ta molanka da mutane suke sai dai kawai ya danganta ga irin
tasiri da irin kuma hanyoyin da su kansu ɗan kwadugu suke bi wajen aiwatar da al'amuransu na ake samun matsala da mutane suka kasa fahimtar tsakanin kwadugu mai ake kira organized labor in kaga kasa ta samu canji daga ungiyoyin kwadugu waɗanda suka yarda da cewa za su bada rayukansu saboda wannan kasar da wannan al'umma miwa ne Najeriya abin da yasa tasirin baya zama mai amfani ga al'umma kasa saboda miwa ne ko matsaloli na rashawa da hanci da kuma matsaloli namu dabi'u na al'umma kasar nan wanda yake dabebe ko irin tsari ne to domin ya kamata a ce yajiyajen aikin nan da aka yi an ga tasirin sa wajen cigaban wasu abubuwa a kasar nan
Mahmud Ibrahim Kwari kenan a tattaunawa da tawagarsa akan yajin aikin da kungiyar kwadugun Najeriya take yi akan wannan batu ne za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku in an dan jima kadan yanzu ga shirinmu na gaba
Wani garin da ake kurba manja da zalla
madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban To a farkon wannan shekarar ta 2024 Jamus ta sanar da sassauta hanyar samun aiki a cikin kasar bayan da ta bayar da damar samar da wani sabon tsari na samun takardar visa ga masu neman aikin yi daga kasashen duniya da ba sa cikin kungiyar tarayyar Turai To ga wasu matasan Najeriya da suka ce sun samu kai cikin yanayi na damuwa saboda halin matsin tattalin arziki a kasar faduwa ce ta zo musu daidai da zama
ɗaya daga cikin kasashen da zan so na je a nahiyar Turai su ne misali kasar Germany kasar England inda dai ga ayyuka suna da wahalar samu na ci gaba da karatu ko master ne ne
to babban canjin da yake sa har muka ji muna sha'awan mu matsa zuwa kasashen da suka ci gaba irin kasashen Turai shine rashin samun ingantacciyar rayuwa sannan ga wahalhalu na rayuwa ga talauci
Ina fatan samu ingantacciyar rayuwa gaskiya. In samu aikin yi takamamme da kuma damar samun ilimi mai kyau mai kuma amfani. Musamman ma India, gaskiya wani ina son inje India.
To a cikin shirin za a ji ƙarin bayani a game da wannan tsari da ma wasu shawarwari daga bakin wata malamar jami'a. A game da matakan da suka dace a bi don zuwa neman ilimi mai zurfi a Turai ba tare da an jefa rayuwa cikin hadari ba sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba
Sunana Muhammad Muhammad Ibrahim na yi karatun primary a Yobe State a nan Damaturu sannan kuma na yi karatun secondary school na a jihar Kebbi bayan na kammala secondary din ne na tafi jami'ar Bayero da ke Kano na je na yi degree a fannin jarida to bayan na kammala degree ne dai haka na yi bautar kasa sannan kuma nake tunani wataƙila na ci gaba da karatu inda dai ga ayyuka suna da wahalar samu na ci gaba da karatu ko master ne ne amma kuma saboda matsaloli da ake fuskanta na tattalin arzikin kasa a Najeriya hakan ya zamanto yana da matukar wahala kuma babbar barazana ga burinmu to wannan dalilin ne da shi yasa nake so na tafi kasashen Turai in na samu dama
to kamar Muhammad Mariya Shaibu Suleiman da Sharif Imam Ahmed na daga cikin miliyoyin matasan Najeriya da suka yi nasarar kammala karatun digirin su amma kuma ba tare da sun samu aikin yi ko ma jarin da za su kama sana'a ba
gaskiya ina fuskantar matsaloli da yawa kamar kowane dan kasa da yake fuskanta babban matsalolin da na fuskanta da san kowa ma yana fuskanta ya hada da rashin aikin yi takamamme rashin tsaro ina fatan samu ingantacciyar rayuwa gaskiya in samu aikin yi takamamme da kuma damar samun ilimi mai kyau mai kuma amfani wato idan na je kasar Turai kenan musamman ma England gaskiya wani ina son inje England
to babban canjin da yake sa har muka ji muna sha'awan mu matsa zuwa kasashen da suka ci gaba irin kasashen turai shine rashin samun ingantacciyar rayuwa rashin kwanciyar hankali kullun kana cikin dardar tsoro sannan ga wahalhalu na rayuwa ga talauci dan haka irin wannan kowa ya san rayuwa a Najeriya kai ana yin ta ne cikin hakuri da maneji amma ba ana samun yanda ake so bane
a yayin da matasa da dama ke yunkurin tserewa talauci da maradadin halin da ake ciki a Najeriya da dama dai na fada hannun yan damfara inda ake yin bi babu dan haka ne Dr. Umma Aliyu Musa Malama a Jami'ar Hamburg dake Jamus ta bada wasu shawarwari bisa wasu tsare-tsare da take ganin za su amfani masu burin zuwa Jamus karatu.
Ga dukkan masu son zuwa Jamus akwai abu ɗaya mai muhimmanci da ya kamata su sani. Na farko dai mutum zai tanadi kuɗi wato wajen euro 10,012 wanda daga bankin sa na Najeriya zai turo zuwa banki a nan Jamus yanda akan yi shi ne mutum zai duba internet ne wato ya sami banki a nan wannan kuma idan wato mutum ya kammala hada kayayyakinsa ne ya samu aka amince masa ya zo to idan zai kafin ya je neman visa dole ne sai ya tabbatar ya yi alaka da banki na nan Jamus sun turo masa takardu ya cike ya tura wannan kuɗi ta banki da ke Najeriya a dunkule. Wannan euro 10,012 ba wai za a rike bane a matsayin kuɗin makaranta. Abin da za a yi amfani da shi wato idan ɗalibi ko ɗaliba idan ya shigo cikin Jamus ita wannan banki za ta sake masa wannan kuɗi. Fatan a nan shi ne wato wannan kuɗi ya kai wa mutum har zuwa shekara guda. A ciki ne kowane wata mutum zai tsakuri kuɗin da zai biya kuɗin haya. Kuɗin inshora na lafiya, kuɗin safara na kaiwa da kawowa zirga-zirga a cikin hanya wato kuɗin abin hawa, sannan kuma da ɗan abin da zai naci. To ana so a samu cewa wannan kuɗi ya zamana cewa har shekara guda ba sai ya yi karatu cikin matsi ba. Da ɗan kuma kuɗin makaranta in ya taso da mutum zai biya. To wannan kuɗi idan ya ƙare idan mutum nan da shekara ɗaya ne ana fatan ɗalibi zai iya samun ƙara wasu kuɗaɗen da zai sa a ƙara masa bizan da zai ci gaba da zama a ƙasa. To sannan kuma a cikin idan har dai ɗalibi ya dace yancin da aka bashi na zama a ƙasa wato katinsa akwai yanda zai nuna cewa zai ɗan iya yin wasu ayyuka kaɗan in ya samu na yanda zai samu ƙarin kuɗi da zai ƙara tallafa wa kansa.
Sunana Salim Abubakar Abacha mazauni ne a birnin Manchester da take kasar Burtaniya kuma ni ne Amir ɗan Nigeria Muslim Forum UK cibiyar Manchester.
Salim a nashi ɓangaren da ke karatun digirinsa na uku a Ingila ya ce duk da cewa akwai wasu manyan ƙalubale da ake cin karo da su sai dai yana da kyau matasan da ke da burin zuwa Burtaniya ko ma sauran ƙasashen turai don neman ilimin su yi nazari don ganin sun cimma burinsu.
Akwai hanyoyi guda shida a dokance da mutum zai iya kaura daga Najeriya ya zo shi ya zanna a Burtaniya. A cikin su akwai neman visa ta aiki, visa na ɗalibi, visa na asali, da visa na iyali, da visa wanda mutum zai saka hannun jari, kuma visa ta talent ta duniya da aka sani da global talent kenan. Mutum yana son ƙarin bayani zai iya zuwa sashi ɗin gwamnati na www.gov.uk shine www.gov.uk. Banda haka duk da wannan abubuwa masu kyau da Burtaniya ta ce da shi akwai kalubale kamar bukatun visa da kanta ma wani kalubale ce ga mutumin da zai kawo takardu da ake nema da kudaden da za a biya kafin a samu wannan visa. Akwai kuma tsadar rayuwa kamar da aka yanda mutane suke ji da shi a Najeriya a nan ma akwai tsadar rayuwa.
To kamar yanda aka ji ne a shimfiɗan shirin A kokarinta na san magance matsalar karancin ma'aikata da kamfanonin Jamus ke fuskanta, yasa ta samar da tsarin da aka yi wa lakani da cansan kata, wato tsarin da zai bewa mai sha'awar neman aiki a kasar damar neman takardar biza don shiga kasar ya nemi aikin yi. Kwarewa a harshen Jamusanci ko Ingilishi da shaidar karatun digiri ko kuma kwarewa a fannin da mutum ke fatan yin aikin na daga cikin abubuwan da ake bukata ga duk wanda ke son gwada sa'arsa. To da haka ne za mu yi sallama da ku a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To an gaishe ki Ramatu mutan Turai. Muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a duk sa'ar da ake so. Ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan tambayar mu na yau. Shin yajin aikin da kungiyar kwadugo take tafiya ce hanya mafi dacewa don shawo kan matsalar karancin albashi a Najeriya? Lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari 1-202-980-6850. Opa! Soma da lamun samu wani a kan layi daga jihar Naija, wake magana.
Ta magana da Muhammad Daujima ne daga nan garin kamfanin Bobi da ke karamar hukumar Rega da Jihar Naija.
To Malam Danjuma, ka ji tambayar tamu ta yau, menene ra'ayinka? Shin yajin aikin da kungiyar kwadugo take tafiya ce hanya mafi dacewa don shawo matsalar mafi karancin albashi a Najeriya?
To gaskiya shawara da zan ba kungiyar kwadugo a nan shi ne, don Allah da Annabi ta dubi girma, Allah ta yi hakuri da 100,000 nan da aka ce a karɓi 100,000 nan, su kuma gwamnoni su ji tsoron Allah saboda akwai kuɗaɗe lunkin da aka tura musu a matsayin kasafin kuɗaɗen kananan hukumomi.
Ai, 62,000 aka tsaya. Kana kan layi mana Danjuma? To mun gode da wannan shawara taka Malam Danjuma daga Niger, kuma za mu nufi jihar Sokoto. Wake kan layi daga jihar Sokoto.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana din da
ba ni kuma
ina Sokoto Nigeria.
To Malam Garba, kaji maudu'in namu na yau. To kuna ra'ayinka, kana gani yajin aikin shine hanya mafi dacewa na shawo kan matsalar, ko kuma akwai wata hanya daban da za a iya bi don shawo kan matsalar?
A gaskiya hanyar yajin aiki ba ita ce maslaha ba. Abin da muke wata ita dai gwamnati ba ta yajin aiki ba tsara wa ma'aikata albashi. Sai da muka duba gaskiya ma'aikata suna cikin halin karkane na halin maki da ake ciki, kuma duk irin abubuwan da zai.
To mun gode sosai Malam Garba da wannan gudunmawa da ka bayar daga jihar Sokoto, kuma za mu nufi jihar Adamawa. To alama dai na nuni da cewa layin nan ta katse, ya katse. Har yanzu dai kofar a buɗe take, ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Yanzu kuma za mu nufi jihar Nasarawa, wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Magana Garba Sale ne, likita a bidiyo da karamar hukumar da ma'anar kan Nasarawa.
To filin naka ne.
To alhamdulillah, ni a ra'ayina dai ina ganin yajin aiki ba shi ne mafi tsada ba. A ganin mafi tsada shi ne yin kyau a ce tsakanin kungiyar kodogo da gwamnati sun zauna sun sasanta, kuma a samu kwararru masana harkokin gudanar da al'amuran mulki da gudanar da biyan ma'aikata. Amma mu talakawa a wannan yajin aikin abin da zai kawo mana shi ne, na farko dai mu talaka ba wani albashin da shi sana'o'in mu sun tsaya ainihin talaka ma gona baya zuwa saboda talauci gashi komai yayi tsada baka da abin da zaka sayar sun tafiya din aikin kuma to kusan kaman komai ya tsaya mana cikin mu da iyalan mu ba abin da zamu samu mu ci amma gaskiya muna fata za su zauna su shakanta a tsakanin su a samu mafita yajin aikin ya taba mu kwarai da gaske yana ne da fatan gwamnatin da su za su zauna su shakanta amma yajin aikin bai dace ba.
To mun gode sosai Malam Garba da wannan gudunmawa taka daga jihar Nasarawa kuma za mu nufi jamhuriyar Nijar wake kan layi daga Nijar.
To daga jamhuriyar Nijar kuna tare da wani babban mai sauraron ku Abdul Kasko anguwar Wadata tawa jamhuriyar Nijar.
Masha
Allah. Ni ra'ayina da zan bada shine yajin aikin nan ba ita ce hanya ma alawa wanda ya kamata a bi in ana so a ci kan matsalar wannan abun. Abin da ya kamata a tsaya a sasanta fi sabilillahi kuma ma'aikata a ƙara musu albashi. Duk wanga lokaci da ake cike na tsadar rayuwa ga sallah ya kamata a tausaya matsalar talaka shine a zanna ai shawara ina ne matsala take a samu gyara shine Allah da ya tabbatar muna da alheri shine tsakanin gwamnati da kungiyoyin kwatugo a zamana a sasanta.
To mun gode sosai Malam Abdul Kasko daga jamhuriyar Nijar kuma za mu koma jihar Taraba wake kan layi daga Taraba.
Kuna tare da Yusuf Tela mai wula karama kuma balla jihar Taraba.
Masha Allah. To kaji maudu'in namu na yau.
Naji mawuyi na ku hakikanin gaskiya muna ba da shawara ga ma'aikatan kwadago yanda suke yajin aiki ne suna kokari kwato hakkin ma'aikata ne don a yanzu hakan na ma'aikata komai rayuwa yayi tsada in ba ta hannun yajin aikin nan ba za a samu dukkan bukata ba da fatan za a tashi lafiya Yusuf Jela mai wakar mu kuma balli jar tarawa.
To godiya muke Malam Yusuf daga Taraba kuma za mu tafi Kaduna a Samunaka wake kan waya daga layi daga Samunaka.
Kina magana da Adnan dan baiwa samuna ka karbo hukumar lere.
To Adnan ka ji maudu'in namu na yau menene ra'ayinka?
To ra'ayina shine wani lokaci gwamnatin Najeriya ta fi gane wannan turanci na yajin aiki. Amma dai shi dai yajin aikin yana dakatar da wasu abubuwa na talakawan ƙasa. Yana dan cutar da wasu.
Haka.
Amma
to da alamu layin Adnan ya kace kuma wannan shine kira wanda zamu iya daga na karshe a yau sai kuma gobe idan Allah ya ba mu iko mu sake ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Madalla yanzu kuma ga Hafiz ya sake dawowa da labarai a takeice kafin mu sallama.
Gaban kasar Malawi ya ce mataimakin shugaban kasar Solos Chilima matarsa da wasu mutane takwas sun mutu a lokacin da jirgin sa ya hatsari a wani daji a ranar Litinin. A wani jawabi da yayi wa kasar ta kafar talabijin a yau Talata, shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya ce tawagar masu bincike da aikin ceto sun gano tarkacen jirgin da ke kusa da wani tsauni a dajin Chikangawa na Malawi. Ya ce babu wanda ya tsira. An samu Hunter Biden da laifi a kan dukkan laifuka guda uku da ake tuhumarsa da suka shafi sayan bindiga girar Revolver a 2018 lokacin da masu gabatar da kara suka ce ya yi karya a kan takardar sayan bindiga ta tilas inda ya ce baya amfani da kwayoyi ba bisa ka'ida ba. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun samu Hunter Biden da laifin yin karya ga wani dillali mai sayar da bindigogi wanda yake da lasisin tarayya na sayar da bindiga. Inda yi da awar ƙarya a kan takardar sayan bindiga.
To masu sauraro da takaitaccen labaran ne kuma za mu ƙarƙare shirin namu na daren yau kuma na ƙarshe a yinin yau. Sai a kasance da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya mana aron rai domin sauraron wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da ma injiniyanmu na wannan dare Mr. Chan. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ku huta lafiya kuma kwana lafiya asubahi ta gari.